أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوزا مكاش جرسي نفس السند أكو أتكين كراتم من إذية يو شاهد جواتا جماد الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو da 133 wannan rana sai daidai da 5 ga watan 5 shekara ta 2012 ta miladiya. Yau za mu tashi sabon babi, shine babi na uku a cikin wannan littafi mai albarka kan hukunce-hukuncen azzaka. Kafin mu fara, akwai matsala da ambatanta ya zo a cikin darasin da ya wuce, shine yin addu'ar sallar jana'iza da Hausa ba da Arabiya ba. A lokacin nan na ce mutumin da yake bai iya Larabci ba kada ya wannan addu'a da Hausa, ya kokarin ya koyi ko da Allahumma ighfir lahu warhamhu ya rinka yi. Daga cikin yan uwa akwai wanda suke ganin ai dan me za a hana shi ya samu fa'idar yin addu'ar, ta ce to wannan dai matsala ce da tana buƙatar ƙalin bincike. Ban samu nasi ba akan addu'ar jana'iza da wata luga ba ta Arabiya ba, amma malamai sun yi magana akan yin addu'a ba da Larabci ba a cikin sallah. Ya halatta ko bai halatta ba mutum ya addu'a da wani yare ba Larabci ba a cikin sallah? Kusan dai dukkan malamai sun tafi akan karhancin yin haka ga wanda ya iya Larabci. Wanda ya iya Larabci bai halatta ya addu'a a cikin sallah, ai makruhi ne ya yi addu'a a cikin sallah ba da Larabci ba. Sawa'un addu'ar da zai yi addu'a ce ma'asura, wato wadda aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi, ko ba ma'asura ba. Kamar alal misali, idan mutum ya dago daga sujada, ba sunna ta nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya ce Allahumma ighfirli warhamni wa afini, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'atini warzuqni wajburni warfa'ni. To mutumin da ya iya Larabci makruhi ne ya ce zai wannan addu'ar da Hausa. In ya dago daga sujada ya ce Allah ka ci kaina, Allah ka gafarce ni, Allah ka azurta ni, Allah ka ɗaukaka darajata, makruhi ne. Kusan dukkan malamai a mazahib ɗin nan sun faɗi haka. To wanda bai iya ba shine suke yin sabani. Wanda bai iya ba, waɗansu suka ce idan addu'ar wato idan addu'a ce ma'asura daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi da Larabci ba, ai ba zai yi da yarensa ba. Kamar alal misali addu'ar kunuti da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na hadisin sayyidina Hassan, Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita. Idan bai iya da Larabci ba to ba zai yi wannan addu'ar da Hausa ba, tunda babu larura ba rukuni ce ta sallah ba, mustahabbi ne, sunnoni ne na sallah. Saboda haka sai ya shiru kada yayi wannan addu'ar da aka rawaito da Annabi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da yarensa. Wannan a cikin mazhabar Shafi'iyya da Hanabila ne sune suke da wannan nassi. A wata riwayar wanda yake kuma ita ce asafirin jayarwa a mazhabar, mutum zai iya yin waɗannan addu'o'i da yarensa, addu'o'i da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar ka hatta tahiyya suka ce in mutum bai iya Larabci ba zai iya yin ta da Hausa da yarensa. Da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam in bai haddace salatin sigan Ibrahimiyya ba zai iya yi da yarensa. Wannan a mazhabar Hanad Ash-Shafi'iyya wal Hanabila. To a bisa wannan addu'ar addu'o'in da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza su ma duk sun shiga cikin wannan babi, tunda suna daga cikin addu'o'i ma'asura da ake yi a cikin sallah. Saboda haka wanda bai iya yi da Larabci ba zai iya yin su da yarensa, zai iya yin su da Hausa. Ban ga nassi daga wajen malaman Malikiya ba akan wannan matsalar. To amma wannan fatwa ta mazhaban Shafi'iyya da ita ce malamai da dama na wannan zamani suke fatwa da shi. Daga ciki malaman Azhar sun yi fatwa akan wannan, akan yin addu'a, amma ba akan addu'ar sallar jana'iza ba, akan yin addu'a a cikin sallah. Haka zalika malaman lajina kwamitin fatawa na Saudiya kuma sun yi fatawa da wannan. To idan an yi a cikin sallar farilla ne babu aula a yi a sallar jana'iza, tunda sallar farilla a ita ce sallar da take mafi cika wajen rukunnanta, kuma rukunnanta sun fi rukunnan sallar jana'iza yawa, kuma ita sallar jana'iza ne bi ce ga sallar farilla. Sallar farilla ita farilla ce akan al'ayan, ita ko sallar jana'iza farilla ce ta kifaya. Saboda haka abin da ya halatta a yi a cikin ta min babu aula ya halatta a yi a cikin sallar jana'iza. Don haka mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba a duka wannan far'i, mutumin da bai haddace addu'ar sallar jana'iza ba sai ya je ya samu littafin da aka ruwaito addu'o'in da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar jana'iza, ya ga fassarar su da littafin Hisnul Muslim na wanda an fassara shi da Hausa da Larab da Turanci da Faransanci da Yarabanci ma an fassara shi da Fulatanci ne dai har yanzu ban ga an fassara ba. Saboda haka mutum ya je ya karanta wannan addu'ar ya haddace ta da yarensa in bai iya Larabci ba. In ku zai iya Larabci, in dai ku zai iya zama ya haddace da Hausa zai iya Larabci, to zai iya zama ya haddace da Larabci din, tunda kamata ya yi ko ta Hausan ma ba ya kirkiro tasa ba, ya yi wadda take ma'asura. To amma addu'a wadda take ba ma'asura ba, ba a ruwaito su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, kamar ka ce a cikin sallah, Allah matan nan da nake son ta, Allah ka kuwace min aurenta, a cikin sallah ba ta yi sujada, ko kuma kaga wannan ibada daga cikin addu'o'in da aka ruwaito ma'asura ana yin su, to ya halatta ko bai halatta ba? Ko kuma ka ce interview nan da zan je gobe, Allah ka sa in samu nasara in samu wannan aiki, ko kuma kwangilar nan da nake nema, Allah ka sa in same ta, irin wannan abu ya halatta da Hausa ko bai halatta ba? To wannan shine malaman Hanafiya suka tsananta akan cewa bai halatta ba idan ko mutum yayi haka sallarsa ta baci. Malaman Shafi'iyya ne suka halatta a tare da malaman Malikiya. Malaman Shafi'iyya da Malikiya sun halatta hatta a cikin sallah duk abin da ya halatta mutum yayi addu'a da shi a wajen sallah da yaransa ya nema a wajen sallah, su ba fa a cikin sallah ne suka haramta din Hanafiya. Amma in a wajen sallah ne ya halatta, amma a cikin sallah shine suke cewa bai halatta ba. To amma Shafi'iyya da Malikiya suka ce a cikin sallah ma abin da zaka yi addu'a da shi a wajen sallah, a cikin sallah ma ya halatta kai addu'a da shi da Hausarka. In dai zaka yi addu'a da ya halatta a wajen sallah, a cikin sallah ma zaka yi. To saboda haka abin nan idan har mutum zai yi addu'ar sallar jana'iza kamata ya yi kokarin ya kiyaye lafuzzan da suka aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi su da yarensa. Duk da yake sallar jana'iza ba ta da addu'a wadda take dole ita ce za a yi ta, za ka iya yin addu'a da kowace irin addu'a ce, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa akhlisu lahu du'a, ku yi ikhlasin addu'a a gare shi, bai ce lalle ga addu'ar da za a yi ba. Kuma shi yasa ma aka rawaito salo-salo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka aka rawaito salo-salo daga wajen sahabbai, wanda ya nuna kan cewa ba tauqifi bane, ba kamar tahiya bace. Kaga tahiya ba za ka je kai tahiya da wani lafazi ba, ko ka dauki wata ma'ana daban ka haɗa ka ce za ka yi tahiya, ko kuma riwayoyin da suka zo na tahiya ka har haɗa su ka fitar da saka tahiyar daban, ka haɗa tahiyar sai riwayar sayyidatuna Aisha da sayyidina Umar da Abdullahi dan Abbas ka haɗa su gabaki ɗaya sai ka fitar da wani lafazi naka, bai halarta ba wannan. Kamar yadda malamai suka ce zaka, amma zaka iya daukan kowanne yau kai tahiya da wanda yazo na riwayar sayyidatuna Aisha, wata sallar kayi da riwayar da ta zo daga sayyidina Umar, wata ran kayi da riwayar da ta zo daga sayyidina Abdullahi dan Abbas, amma ba za ka iya harhaɗa su ba, ka sha kuɗa su. To haka dalika wajen addu'a, to amma wajen addu'ar jana'iza ba a ruwaito wata siga an ce ita ce addu'ar da take ta ayyana ba, mauqufa wanda yake bai halatta a saba mata ba, addu'a ce mutlaqan za a yi. To amma al'aula mutum ne wanda aka ruwaito sigogin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi, to ko zai yi da Hausa da yarensa ya nemi ma'anar sigogin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na addu'ar. Allah ka ji kansa, Allah ka yi masa rahama, Allah ka wasta, Allah ka girmama wato masaukinsa, ka yalwata masa mashigarsa, ka tsarkake shi daga zunubi da laifuffuka, da ruwa kamar yadda ake tsarkake tufafara yanda dai suka zo na figar su zaka yi da Hausa a bisa wannan wallahu ta'ala a'lam. To yanzu za mu shiga babi na uku az-zaka. Az-zaka a rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci, kuma ita ce rukuni na uku a cikin rukunan addinin musulunci. Ita ce yar uwar sallah tare ambaton su yake zuwa a cikin alkur'ani. An ɗauko ta daga lafazin larabci da ake ce masa zaka, zakal zar'u idha nama, wato shuka idan ta ɗaukaka in ta tashi ta miƙe sai a ce zakal zar'u, wato ta miƙe ta ɗaukaka. An ce ma zakka saboda tana ƙara dukiya, wannan tashin da shuka yake yi. To kamar yadda shuka take tashi, don kana ba da zakka haka dukiya za ta rinka tashi, shi yasa aka kira ta zakka. Ma'ana ta biyu na zakka kuma shine daga at-tazkiya, tsarkakewa. Saboda in ka ba da zakka za ka tsarkake zuciyarka daga daudar ruwa da mako, don ruwa da mako cuta ce, cututtuka ne na zuci. Innal insana khuliqa halu'a, mutum an halicce shi wato mai tsananin shan alkhairi, mai tsananin ruwarsa. Idza massahu alkhairu manu'a, in alheri ya same shi sai ya danke baya bayarwa. Wa idza massahu sharru jazu'a, idan kuma sharri ya same shi abin rashi, abin da ba a so, jazu'a mai raki ne, ya ta kuka yau ai ba mu kaza, ba mu kaza. To ba abin da zai tsarkake ma mutum daga wannan zakka, ta daga cikin abin da za ta hana mutum wannan. Saboda haka aka kira ta zakka, saboda tana tazkiya. Kuma shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ka dauki karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu, zaka tsarkake su kuma kai musu tazkiya da wannan karbar sadakar ta. Wato sadaka zakka tana sa wa mutum tazkiya, kuma tana tsarkake dukiyar ita kanta. Dukiyar sai ta zamanto tsarkakakka ce, sai ta zamanto kan cewar Allah ya sanya albarka a cikinta. Abinda za ka ci daga cikinta sai maka amfani a duniya da lahira. Wani ka san Allah zai bashi dukiya, wanda wannan dukiyar idan babu albarka ita ce dalilin da zai ci ta ta halaka shi, ya ci ta tsaya ta hana shi bin Allah, ya ci ta sa masa cututtuka da zai kare a cikin amfani da dukiyar wajen maganin wannan cutar, da dai hanyoyi da yawa na rashin albarka wanda Allah ne kadai ya sani, domin shi sha'anin albarka a hannun Allah yake. To zakka, wa'annan ma'anoni guda biyu na zakka, wa'annan ma'anoni guda biyu su aka harara a cikin zakka, aka wato kalla a cikin zakka, aka ambata musu, aka kira ta da wannan suna. Suna ne na musulunci. An farlanta ta tun a Makka, saboda ayoyi na Al-Qur'ani da aka saukar a Makka sun zo da bayan da ambatan zakka, wanda ya nuna kan cewa tun a Makka an farlanta ta. Tun daga gashi nan Allah ta'ala yana cewa waylun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zaka wa hum bil akhirati hum kafirun. Kai tsananin azaba ya tabbata ga mushrikai waɗanda ba sa ba da zakka. To kaga wannan a cikin sura ce wacce take makkiya, suratul Fussilat. Tunda lokacin da an saukar da ayar ne, lokacin da larabawa suka haɗu suka ce bari su je su samu annabi sallallahu alaihi wasallam su bujiran masa da abinda yake so, in mulki ne su mayar da shi sarki, duk da ba su da sarki a mayar da shi sarkin larabawa, in dukiya ce a haɗa masa dukiya ya fi kowa dukiya, idan taɓin hankali ne ya same shi duk su haɗa kuɗi a yi masa magani. Ya je Rabi'a ibn Amir ya je ya same shi yana zaune, shi ya bar shi ne wakilin mushrikai. Aka je ya je zauna ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da ya gama ya ce ka gama, ya ce ya gama, sai kawai ya buɗe suratul Fussilat. Alif Hamim kitabun Fussilat ayatuhu Hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا حزوا إن ديتي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود سيتي دن الله كشروع نا حدا كذا زمنتي كشروع سيتي جنن كما قالوا أن صائقة وأن صاوج تسمو عاد وثمود لوكس ذات تقول shine ya tashi yace kai hakuri kai abinda duk kake so ya juya sai suka ce to Rabi'a fa ya tafi muku da fuskar da ba da ita ba zai tafi ba yazo yace muku kun ga wannan idan izza ce ta zo masa izza kuce idan ko wannan abun ba da gaske yake ba ku kyara sauran larabawa ki muku maganin sa amma ku dai ku rabu da shi shine suka ce yayi masa sihiri to kun ga wannan a cikin daga cikin ayoyin da tazo anan aka ambaci zakka kun ga a Makka aka saukar da ita kenan haka zalika Allah madaukakin sarki a cikin suratul rum yana cewa wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun Allah yace wa ma ataytum min zakka abinda duk kuka bayar na zakka kuna nufin yardar Allah kuna nufin wato ku samu dacewa da ganin fuskar Allah da shi فأولئك هم المضعفون ما فيهم هكا وأن سوء كيرب أن يامس دوكيس هكا وأن سورة الروم سورة مكية دان أن سوكت دا إتلوك تند أكا ياكي فكان فارسة دا روم أكا تروم دا ياكي سبو دا روم سوء أهل الكتاب ني أظن يبا يدا مصحب بي في أن آية تسوكر ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سوء أتجي وأن آية تكي saboda haka kun ga duk an ambaci saboda haka wannan shi ne dalilin da malamai suka ce an farlanta ta a Makka amma bayanin farlancin nata da wani dukiya ne ake fitar da zakar ko miqdarin nawa ne na zakar sai a Madina to shi yasa wadannan idan malamai da suke cewa an farlanta ta a Madina suna nufin farlancin da ya bayyana tafsirinta amma asalin farlancin zakatin a Makka yazo amma bayanin yadda za a fitar da ita da yanda wajibcinta yake sai a Madina sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina sannan ya bayyana wace irin dukiya ake fitar da zakka duk wanda ya ƙaryata fitar da zakka ya kafirta duk wanda ya musunta yace ba dole bane in kaga dama ka bayar in ba gana ba ka bayar kama alal misali a ce za a fitar da wani tsari ne yadda za a wajabta karban zakka tunda an ce tunda za a abin nan an dauki aiwatar da shari'ar musulunci a ce za a fitar da kundin doka ne yadda zai wajabta yadda za a rinka fitar da zakka sai wani kawai daga cikin marubuta saboda yana takama da wayewa da boko ya tashi ya ce wannan ai ko a musulunci ma zakkar ma ba haka take ba saboda haka haraji shi ya kamata a wajabta ban zakka ba to kaga in yace yayi in yayi inkarin a cikin marubuta sun san ba ruwan marubuci kawai ya dauki alƙalami dadin rubutu sai ya ja shi ya faɗa abin da yake so to a cikin wannan sai ya ga mutum ya faɗa abin da bai kafirta shi to wanda ya faɗa haka ya kafirta amma wanda ya yadda da ita yake bayar da ita yake shi ba zai bayar ba to wannan malamai sun yi sabani waɗansu sun ce shi ma ya kafirta wanda ya hana zakka da gangan ya kafirta kamar wanda ya ce ba zai yi sallah ba ne kun san wanda ya bar sallah ya kafirta tarikus salah dalilin waɗannan malamai kuma shi ne Allah ta'ala ya ce fa in tabu wa aqamus salah wa atawu zakka fa ikhwanukum fid din idan suka tuba daga shirka suka tsayar da sallah suka ba da zakka to ƴan uwanku ne a cikin addini ma'ana idan ba su haka ba ƴan uwanku bane menene yake kore ƴan uwantaka kaba'ir ne ko ka kafirci me yake kore ƴan uwantaka tsakanin musulmi da wani kafirci ne amma ko da kaba'ir mutum yake ba a kore masa ƴan uwantakan musulunci ba musulmi da za su yaƙi da juna tsakanin musulmi su kashe junansu ba kaba'ir bane amma wannan bai kore ƴan uwantaka ba Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yayin da musulmi ba suke yaki tsakaninsu da juna Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakanin ƴan uwanku da suke kashe juna da suke wannan kaba'ir din masu kaba'irul dhunub kaba'irul dhunub ba ta kore ƴan uwantaka amma kafirci shi yake kore ƴan uwantaka to sai suka ce in ko haka tunda Allah ta'ala ya ce ƴan uwantaka addini tana tabbata ne da wato imani da barin shirka da tsaye da sallah da bada zakka idan mutum ya ki bada zakka kenan babu ƴan uwantaka addini saboda haka rashin bada zakka kafirci ne kun fahimci yadda abinan din nasu yake to sauran malamai suka ce a'a wanda ke kuma shine masabar Malik cewa wanda ya bada zakka wanda ya hana zakka ba kafiri bane kaba'irul dhunub ne dalili annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi a cikin sahih muslim sa hadithin abi huraira yace ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'addi zakata malihi إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فتقوى بها جنبه فتقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دو وند يكي دا زيناري دا أزرفا دا بايا بادا دا كتا تو دا أمركا ونن زيناري دا أزرفا يزمن تو wato ya zamanto a wato abin nan a narkakken zinare da azurfa wanda aka shimfida shi ba kullalle ba din kullalle ba wato kun ga sissani siyassani to sai a mayar da su su zamanto kamar yanda wato idan ka in ka samu karfe kamar yadda shi ne tsawo haka to haka za a mayar da shi ne safiha za a mayar musu da shi haka sannan sai a rinka yi musu lalas da shi a gefen bayan su da kuma a goshin su a cikin rana wanda miqdarin wannan rana kwana wato shekara 50,000 sannan bayan nan sai a nuna masa makomar sa imma ilal jannati wa imma ilan nar wannan wa ake ce mai imma ilal jannati wa imma ilan nar kafiri ana ce masa imma ilal jannati wa imma ilan nar a gani sai musulmi wanda yake ya saba ma Allah saboda haka wanda ya hana zakka kun ga ba kafiri bane inda kafiri ne babu hanyar da inda kafiri ne babu hanyar da za a ce masa ilal jannati to wannan shine nasi akan cewa wanda yake ba da zakka ba kafiri bane tunda yana karkashin mashi'a imma Allah ya yafe masa ya shiga aljanna imma Allah kuma ya masa azaba ya shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu to amma abinda ake nufi na abinda ya tafsirin wannan ayar da take cewar fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din yan uwan ku ne a cikin addini sai a ce hadithun sahih muslim shi abinda ake nufi ba da zakkar da ta zamanto wato ba da zakka cewa wannan ayar an yi tafsirin ta da ambaton zakka yan uwan taka addini tana tabbata tare da mutum bai bada zakka ba saboda wannan hadisi kuma yana tafsirin aya amma shirka ba abin da ya tafsirin ta duk wanda bai tuba daga shirka ba zai zamanto ya samu ƴan kwantaka addini tsakanin sa da musulmi ba sallah duk wanda bai yi sallah ba zai samu ƴan kwantaka tsakanin sa da musulmi ba saboda hadisi sun ce wanda ya bar sallah kafiri ne العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر القول عند كي تكانوا مدسو شي ني صلاه وند دي يبتا يا كفرتا سي زمان تو ايتا زكا اني تخفيسن تا دا wannan hadisi na Abi Huraira wannan wanda ake yaki da su ne wato ahlul harb kafin ta eh to akwai fa'idodi kafin mu shiga karatun wa'annan masail na nufi na kawo mana su akwai fa'idodi da malamai suka ambata zan karanto mana fa'idodi muhimmai da malam al-Utaymeen Allah ya ji kansa ya ambace su a cikin littafin sa na fiqhu wato sharhin Zadul Mustaqni' na madhhabar Hanabila ya ambaci wato fa'idodin zakka wajen goma sha wani abu dan ambata mana su da sauri. Fa'ida ta farko yace da ita ne mutum yake samu ya cika bawa yake samu ya cika addinin musulunci, tunda rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci. Yanzu wanda bai kai fitar da zakka ba, kun ga har yanzu bai yi rukunai biyar ba, duk da yake idan ba shi da kudin kaga ta fada a kansa. Amma ba kamar wanda ya zamanto Allah ya bashi kuma ya bashi ikon yayin wannan abin da cika addini ba, ko ba haka ba? Kun ga shi sai ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujur, da karshe ne yake yace zalika fadlullahi yutihi man yasha. Talakawa suka ce masu kudi sun tafi da dukiyoyi, suna sallah kamar yadda muke sallah, yi azumi kamar yadda muke azumi, amma suna da dukiya da suke sadaka, mu ko ba mu da ita da zamu yi sadaka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ba za ga ya muku kuma abinda in kun yi za ku riske su ba? Ya nuna musu yin tasbihi da tahmidi da kawar da cuta daga hanya. Suka je suna murna sun samu abinda za su cimma ahlud duhuri. Daga baya abin bai zamanto ya jandajijar mai faru, suka dawo suka ce sami'a ikhwanuna min ahlid duhur billadhi qulta fa fa'alu kama fa'alna. To su ma ahlud duhur masu dukiyar sun ji abinda ka faɗa, yake su ma masu kwaɗayin lada ne, su ma sun je sun yi tasbihin ne da sauransu, duk su ma sun je sun yi kawar da cuta daga hanyar ne sun je sun yi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala Allah ce da yake bama ko wanda ya so. Ba yadda za ka yi da Allah, haka yake rabansa. Ya ce wannan so yake gan shi mai kuɗi na fitar hankali, ba yadda za ka yi kuma haka zai. Wannan kuma so yake ya gan shi yau ya samu gobe babu, ba yadda za ka yi. Saboda haka wannan kun ga musan addini, duk mutumin da Allah ya bashi sanin Allah sai ya huta. In ka san Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi, sai ka huta. To amma saboda haka kaga wanda ya samu damar fitar da zakka ya samu cika addinin musulunci, yayi rukuni na addinin wannan abu, yayi rukuni na daga cikin rukunan addinin musulunci. Sannan na biyu, ita zakka dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka, dalili ce akan gaskiyar imanin mai bada zakka. Domin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was-sadaqatu burhan, ita sadaka hujja ce, wato hujja ce akan cewa imaninka na gaskiya ne. Me yasa yace wadhalika annal mala mahbubun lin-nufus, kudi abun so ne ga zukata. Wal mahbubu la yughzal illa ibtigaa mahbubin mithlihi aw akthar, abinda ku duk kake so to ba za ka bada shi ba sai ka san za ka samu wani abin da kake so din kamar sa ko wanda ya fi shi, ko ba haka ba? Sai ka san za ka samu wani abu kamar sa ko wanda ya fi shi, shi za ka fitar da shi ka bayar. Bal ibtigaa mahbubin akthar minhu wa lihada summiyat sadaqa li annaha tadullu ala sidqi talabi sahibiha li ridha Allah azza wa jalla. Da haka aka kira ta sadaka, wato mai gaskata, wato cewar mai gaskata nufin mai yinta akan cewa Allah yake so. Tunda in ya dauka ya bayar, ya san cewar za a bashi wanda ya fi wannan. Kamar yadda zaka ji waɗansu masu bara suna cewa ka ba da kalilan sarkin ya ba da kasira, ko ba haka ba? Ka ga ya yadda da haka din ne, ya yadda in ya bada 100 yana ganin kan cewa ranar alkiyama za a rubanya masa ya samu 1000, saboda haka sai ya bayar. To kaga in yayi haka, ya yadda cewa akwai lahira, kuma ya yadda cewa akwai sakamako a lahira. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin wato fa'idodi manya na zakka. Na uku, tana tsarkake ɗabi'un mai bada zakka, ta kubutar da shi daga cikin wato abin nan, ta kubutar da shi daga cikin tarkon rowa. Don shi ita rowa tarko ce da ta kama mutum, ta ɗaure shi, ta maƙe shi, ba zai iya komai ba. To sadaka ita za ta kubutar da shi daga cikin wannan tarkon. Kamar yadda za ka gani mutanen da suka riga, idan ta fitar da shi sai ta shiga shi, sai ta sa shi a cikin wato ƙungiyar masu kyauta. Su kuma masu kyauta ba abin da yake faranta musu rai irin kyautar nan. Wanda Allah ya bashi irin wannan sifar, sai ga ran da bai yi kyautar ba, sai ji kamar ba shi da lafiya. Kamar Hatimu Tsa'i, da Allah ya bashi kyauta, sai ya tura mutanen, ya tura barorinsa, ya ce duk wanda ya zo masa da baƙo wanda za a yanka masa awaki da za a yi masa abinci ya ci, to ya to 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 entertain. saboda randa ya waiga ya waiga ya ga babu wani alheri da zai yi to wannan rana bakin ciki dan farin ciki idan da wani bako yin wanda wani bawansa zai kawo masa bako wanda zai masa ihsani sai ya yanta shi dan farin ciki to hakanan haka to daga zakka tana sanya irin wannan ta fitar da mutum daga cikin wato daga cikin da'irar marowata ya zuwa ga da'irar masu kyauta ta hudu sannan tana wato yalwata kirji domin mutum idan ya bada kuɗi idan ya bada dukiya zai shi kansa zai ji wata ta'ada zai ji kan cewa yayi wani abu wanda yake zai dadada ransa zai yi dadi kun ga irin waɗannan abubuwan su ne suke maganin cututtukan zamani da mutane ba su sani ba ka ji a ta dirka maka maganin da zai saka kai bacci a ta dirka maka maganin da zai hana ka bakin ciki duk ba wannan bane kuwa bayan ga wani ga abubuwa nan irin wanda zaka yi kana yi shikenan sai ga ka dawo kai saiti yanda ya kamata to Allah kenan shi ya halice mu shi ya san yadda zai gyara mu ابن القيم اتكلم لتاف انت زاد المعاديات البذل والكرم من اسباب انشراح الصدر تيم واتو بايد دا كودي دا كرمتي يعني دا تكين سبب دا يكي كاو واتو بوئي والجنشة لكن لا يستفيد منه الا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس اما با وان ديكي سامن ايكو با وان ديكي سامن فائدر وانا في وان ديكي باير وا دا دا الري دا يدا ويخرج المال من قلبه قبل ان يخرجه من يده ya fitar da kudin daga zuciyarsa kafin ya fitar da shi daga hannunsa ba wanda zai bayar ba ya zama tubucin sana tare da shi yanzu haka yanzu to dan dai an ce dai a bayar ne ya bayar amma sai a takwafa kaga a hannunsa ya fitar amma a zuciyarsa bai fitar da shi ba to abinda ake so ka so fitar da shi daga zuciyarka kafin ka fitar da shi daga hannunka alhamisa fa'ida ta biyar annaha tulhiqu al-insana bil mu'min al-kamil tana sanya mutum ya zamanto ya shiga cikin wato mu'minai masu kammalallen imani domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku imanin sa ba zai cika ba ya zamanto kamilin iman sai ya soma dan uwansa abin da yake soma kansa to yayin da mutum ka bada zakka ka soma dan uwanka abin da kake soma kanka ne ko ba haka ba dan wannan kudin wannan nairorin da kake gani a cikin aljihunka kake jin dadi in ka bashi kai ma shi ma kan wannan da kake so makanka shi ma kana so ka so masa kenan to kaga in kai haka sai ka samu kamalar imani as-sadiqa ta shida annaha min asbabi dukhulil janna wato tana daga cikin abubuwan da take sawa mutum ya shiga aljanna domin aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace aljannatu liman taba al-kalam wa afsha as-salam wa at'ama at-ta'am wa salla bil-layli wan-nas niyam ita aljanna ga wanda ya zamanto mai dadin zance ne mai daɗin magana ba mai ashariya ba mai faɗan kalmomin kafirci da tafa'i da ilhadi wa afsha salam ya yaɗa sallama kullun yana assalamu alaikum na san wani bawan Allah Allah ya ji kansa a Madina yake gidansa yana mai kuɗi ne na gaske gidansa yana masallacin Quba amma zai taho masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ƙasa yake takowa baya shiga mota a ƙasa yake tawakkuwa kuma abin da yake sa yake yin haka duk mutanen da ya wuce zai ce musu assalamu alaikum har ake ce masa sahibus salam haka ake ce masa sahibus salam a Madina sunansa kenan kada ana sahibus salam to shi ake nufi yana nan da alkabarsa kuma da alkaba zai to haka zai rinka tafiya Allah ya masa rasuwa to aljanna ga wanda yayi kyakkyawan zance ya kuma yaɗa sallama ya ciyar da mutane abinci ya tashi ya yi sallah da daddare alhali mutane suna bacci wannan farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina yana Quba ya yi wannan hudu bare faɗo yana abubuwan guda hudu kamar su ne abin da ake gina al'umma a kansu to kun ga sadaka tana daga ciki domin at'ama at'am yana daga cikin sadaka ta biyar annaha taj'alul mujtama' al-islami ka'annahu usratun wahida ta bakwai tana sanya wato al'ummar musulmi su zamanto kamar dangi daya iyali guda daya domin a mai iko zai taimaka ma wanda ba shi da iko mawadaci zai taimaka ma wanda yake cikin wahala sai ya rinka mutum wanda yake cikin wahala sai ya rinka jin cewa yana da ƴan uwa sai ya rinka jin yana da ƴan uwa wanda shi ma wajibi ne yayi ihsani gare su kamar yadda suka yi ihsani gare shi ka duba a gani mutumin da ya zamanto kan cewa Allah ya sa ya taimake shi mai taimaka ma mutane ne ya yake a wajen makwabtansa idan aka ga wani abu ya sami wani abu na dukiyar sa haka za a yi wuce dan a ga yadda za a yi a kare shi. Amma da ko ya kulle a cikin gida fa yanzu kaga abin da yake faruwa a cikin kasashen Turai da yake kasashen Turai kasan sai ka mutu don wahala. Ba a san abin cikin halin da kake ciki ba ko kana cikin wahala a taimaka maka ba a san ai sadaka ba ba a san ai kyauta ba. Ba a san abin nan ka je ka kwankwasa kofa kake a taimaka maka ba. In ka je ka kwankwasa kofa mutum ma kake taimaka maka sai kira maka yan sanda a daure ka. Sai mutum ya mutu ya kwana kwanaki ba a sani ba. Sai barayi su zo gidan mutum duk abin da za a yi a yi ko waya makwabcinsa ba zai dauka yake zai kira masu taimako. To wannan al'umma ce? Tunda komai an ce sai dai hukuma ta yi. To kafin hukuma ta yi barnar da za a yi an kamar kafin hukuma ta kawo dauki barnar da za a yi an riga an yi. Mutane dole suna rayuwa domin su taimaka ma junansu ne. Kowa yana buƙatar kowa. Mai kuɗi yana buƙatar wanda ba shi da shi. Wanda ba shi da shi yana da buƙatar mai kuɗi. To zakka tana daga cikin abin da take kawo dinkewa ta al'umma tsakanin masu ji da wanda ba su da shi. الثامنة أنها تكفي حرارة ثورة الفقراء تتكوز شواء إتذكى تنا بوشي ذاق وتتنا كشي ذاق وتو بقين تكين بقين تكي دقون الرأي نا مرساشي هذا واند باشي بشي ينا دو أكوي حرارة تذاق تواتو رشي تنج عند تكي مطا كوينا هو ساسكي شواء زو ترمي ثم wannan hakika ce. To ita zakka tana kashe wannan, tana kashe wannan domin idan yayin da masu kuɗi suke taimaka ma waɗanda ba su da shi to sai ka ga wannan zafin talaucin zai zama cikin shafata jin ka. Amma yanzu kamar akwai wani bawan Allah na je na ganin sa amma shekaru da dama za a ganshi wata ran kaga yana yawo a nan round din masallaci asibiti round din gidan murtala ya ce Allah ya tsine masu kuɗin garin nan. Abin da yake faɗa kenan Allah ya tsine masu kuɗin garin nan. Wata ran wani abin da yake bani labari sai da ya ji shi yana faɗa sai sun kuyi da gilashin mota sai ji me yake faɗa sai ya je na ji tunani ce Allah ya tsine masu kuɗin garin nan ko da magana sai ya sauri ya ɗaga gilashin mota sai ya ce to kaga wannan hararar talauci ne. To zakka tana kawar da wannan. التاسعة أنها تمنع الجرائم المالية. إذا زكاتنا هنا واتو ساتي ساتي دا قواتي قواتي دا المندهنة دا سورنس زكاتنا هنا ولا أتكين الأمة وانا كو مجرديني أتكين الأمة تقوما تنات إير دا مشن دا جزاتي رانا الكيامة انت رانا الكيامة farkon abin da za a jarabci mutane da shi bayan an fito daga cikin kabari shine tsananin harara, tsananin zafi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama. Kowane mutum yana inuwar yana karkashin inuwar sadakarsa. In kudin nan da kake bayarwa sadakar da kake bayarwa ranar al-qiyama ita za a tattara sai a yi maka inuwa. Gurgudan yawan su gurgudan kaurin sadaka kaurin inuwar. Tunda ranar za ta kusanto mutum. Sannan bayan wannan kuma masu ba da sadaka ranar alkiyama suna cikin zillullahi suna cikin inuwar al'arshi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Mutum biyar Allah zai sanya su a cikin inuwar sa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah. Ya ambaci daga cikin su wa rajulun tasaddaqa bimali fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Da mutumin da ya yi sadaka da dukiya ya ɓoye wannan sadakar hatta hannun hagu bai san abin da hannun dama ya cire ya bayar ba. Ya ɓoye shi wato hatta wanda yake kusa da shi ba zai sani ba, hatta hannun sa bai sani ba balantana wanda yake kusa da shi. Na goma sha fa'ida ta goma sha ɗaya tana sa mutum ya san hukunce-hukuncen shari'ar Allah domin in dai zai ba da zakka zai nemi sani yana da kudin albashinsa ko kuma yana da kudin kasuwancinsa ya zai fitar da zakkarsa zai tambayi malamai. To a cikin wannan ilimi ne yake samu na addini. In aka yi masa fatawa shi ma daga baya watakila wata ran wani zai zo yana cewa ya shi bai san yadda zai fitar da zakka ba zai ce ai ni kuna tambayi malamai ga abin da suka ce. Kaga nan wajen ya yi fatawa ya yaye kuncin wanda yake cikin kunci ya ba da ilimi wanda wannan ba da ilimi da yayi Allah ne kadai ya san irin alkhairin da zai samu ranar alkiyama. Na 12 tuzakkil mal, tana ƙara dukiya kamar yanda wato muka ce wajen ma'anarta, yanda tsoro yake tashi haka haka dukiyar zaka haka dukiyar mutum take tashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa sadaqatin min mal, abubuwa guda hudu yace na rantsi akan su kuma ku kiyaye su. Daga ciki yace ma naqasa sadaqatun min mal, sadaka bata taba rage dukiya ba, sadaka bata taba rage dukiya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi akan haka, har rantsuwa yayi akan haka. Ka san abin wato yana da katsai, yana da muhimmanci, saboda shi sha'anin dukiya shiga zuciya ke yi. Saboda haka yana buƙatar irin wannan tarin wato tarin hujjoji da za su taimaka wa mutum ya yaki zuciyarsa. To abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rantsa a kai domin ka samu yaƙini cewa dukiyarka da sadakar da kake bayarwa ba ta raguwa, domin idan ka bayar ne Allah zai makaya maka, zai rubanya maka. Daga ciki akwai mala'iku guda biyu da Allah yake turo su kullun da safe da yamma. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan talafa. Allah mai ciyar, Allah ka bashi mai wata dukiya. Kullun da safe mala'iku suna zuwa, akwai mala'iku na Allah abinda suke addu'a kenan. Kuma su ce Allah wanda ya danke ya hana haƙƙinka, Allah ka bashi halakar, Allah ka halakar da dukiyarsa. To da ka kaga ta yaya za a yi dukiya ka ba ta rubu ba, ba za ta rubu ba don ka ba da sadaka. Shi ne malam yake cewa wannan abu ne wanda yake ana gani. Za ka ga mutum mai ruwa sau da yawa sai ga Allah ya sallata abinda wato zai tafi da dukiyar, ko mafi yawan dukiyar, kamar gobara ko asara ko kuma cututtuka, wanda za su sanya shi zuwa ga ya fitar da dukiyar gabaki daya wajen neman magani na dukiyar, ya hana haƙƙin Allah. To shi kuma Allah ya kama shi, sai duk dukiyar ta tafi a nan wajen, abinda bai samu lada a kai ba. Yanzu dan mutum ya je ya kashe miliyoyi akan sayan kuɗin ticket, ya je ya nemi magani, wannan zai sanya zai gani ne a cikin sahifarsa na lada? Ta 13 ita zakka sababi ce ta saukar alkhairai. Ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma mana qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatarin min as-sama, mutane ba su taba hana dukiyoyinsu ba face an hana musu wato ruwan sama. To wanda yake nuna kan cewa idan suka bada zakka alkhairi zai sauko, domin in ba su bayar ba za a hana musu alkhairi har ta ruwan sama. Ta 14 anna sadaqata tutfi'u ghadabar rabb, sadaka tana buce wato fushin Allah, azabar Allah. Shi yasa yayin da shi yasa idan aka zo za a yi addu'ar roƙon ruwa akan umarci mutane da yin sadaka, saboda ita wato rashin fari yana daga cikin azabar Allah. To majaninta ba kawai a addu'ar roƙon ruwa ba, sai a ce masu hali su yi sadaka. Kuma yanzu kamar wannan halin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali din nan, ana ta addu'o'i, ana ta kunuti. An ce wai ana cewa wai an ga mun daina kunuti, wai da mu ne masallacin kawai da muke kunut ba mu, amma mun daina abin nan saboda duba da ra'ayin waɗansu malamai da sukan ce tunda kunut wato ba jiddadin ake yin sa ba, a yi shi ne a sai inna wazir sun zo, har waɗansu sun ƙayyade cewa ba a wuce wata ɗaya. Saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi kunuti wata ɗaya, saboda haka suke cewa ba a wuce wata ɗaya. To shi yasa muka, saboda mun yi sama da wajen mun yi wajen kusan wata uku muna yi, yace to za mu ci gaba da sauran addu'o'i a cikin sujada da kuma lokacin ijaba. Addu'a ba za a daina yin ta ba. To ɗaya daga cikin abin da zai taimaka mana na yayewar wannan azaba ta Allah jalla wa ala shine sadaka, zakka. Saboda haka masu kuɗi wanda suka san akwai zakka ba su bayar ba, su gaggawa su yi domin su kawo mana kwanciyar, domin su taimaka wajen kawo kwanciyar hankali. Kuma duk abinda mutum ya yi ma al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon wanda zai ga alkhairi, wanda duk a ciki muke gabaki ɗaya. Ba ma sai ta sadakar, ba ma sai ta zakka ta wajibi ba, har ta sadaka tana kawar da fushin Allah. Na 15 annaha tadfa'u mitata su, tana hana mummunan ƙarshe, mutuwa mummunan mutuwa, mitatar su. me ake nufi da nisatar su ka mutu a cikin saban Allah ka je kai wani abu kai wani abu na saba ma ɗaya daga cikin iyayenka ye bakin ciki har ya rinka kai kukanka wajen mutane ina cewa kan ga abin da wani yayi kafin ka je ka bashi hakuri yace ya gafarta maka ya yafe maka sai ka ji kawai Allah ya dauki ranka ko Allah ya dauki ranka ai sai ka ga Allah ya dauki ranka to kai ke kai mummunan karshe kai mummunan karshe ko kuma kana zaman ka Allah ya jarje ka ka je ka sai tiket zaka tafi Barcelona kallon bal sai ku hadarin jirgin sama ka mutu kaga wannan tafiya ce kaga wannan mummunan karshe ne ka tafi saban Allah Allah ya kawo to sadaka tana hana irin wannan sadaka hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna sadaqata tadfa'u mitakassu fa'ida ta 16 annaha tata'alaju ma'al bala'i alladhi yanzilu minas sama' fatamna'u wusulahu ila al-ard cewa tana gogormaya tana kokawa da bala'in da yake saukowa daga sama tunda bala'i shi ma Allah ne yake saukar da shi kamar yadda arziki Allah ne yake saukar da shi to idan bala'i ya sauka Allah ya riga ya kaddara zai zo to sadaka ita kuma za ta je ta kokawa da shi kada ya zo kada ya sauko ya samu wanda bala'in aka rubuto masa zai faɗo sai ta hana shi ya same shi wannan hadisi ne shi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu at-tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yace bakiru bis sadaqa fa innal bala'a la yataqaffaha ku yi gaggawa wato ku yi wato ku wayi gari ku yi karin kumallo da sadaka wanda yake nuna kaga wato da yawa da zaka ga abubuwan da mutanen mu suke a kasan nan duk daga tasirin addini idan kun lura akwai da za ka rinka gani a cikin al'ummu sai ga an je an samu mai kosai da safe an je an sai kosai an sa almajirai sun yi layi ana rarraba musu yawan irin wannan sadaka sai ga ana yi da safe wannan abu ne wanda yake a cikin al'ummu mu da muna yara mun taso mun gani wata kila yanzu saboda da mutanen kirki sun fi yawa yanzu ba ka amma mu da muna yara mun ga irin wannan ana yi to kaga duk daga irin waɗannan nasoshi ne gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi karin kumallo da yin sadaka ku wayi gari abinda za ku yi da farkon rana sadaka fa innal bala'a la yatahaffaha domin bala'i baya ketare ta ba zai ketare ta ba yazo wato idan ta yi wato kamar bango ne na bala'i ba zai ketare ba yazo ya same ka sannan na 17 wanda yake ita ce fa'ida ta ƙarshe da Sheikh Al-Uthaymeen ya ambata yace annaha takaffiru al-khataya sana yati zunubai domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sadaqatu tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar sadaka tana buce tana wato tana kankare ta rufe ta shafe zunubi kamar yanda wuta take shafe kamar yanda ruwa yake shafe wuta waɗannan fa'idoji 17 Sheikh Malam Uthaymeen Allah ya ji kansa ya Allah ya hafa kabarinsa ya fitar da sunan sadaka wanda yake duk kun gani suna da hujjoji daga cikin nassoshi na alkitabu was sunna Allah ya mana muwafaka da yin wannan ibada dan haka bar kawai mu karanta tsara guda uku guda biyu kai yace wa hiya ibaratun ammalin mahsus zai fassara mana ita yace abinda ake nufi da ita zakka dukiya ce ke bantacciya yu'khadhu min malin mahsus da ake karbar da ake fitar da ita daga cikin wata dukiyar ke bantacciya idza balaga qadran mahsusa idan ya kai wani miqdari ke bantacce fi zamanin mahsus a lokaci ke bantacce yusrafu fi jihatin mahsusa da ake bayar da ita ga waɗansu waɗanda suke su ma ke bantattu abinda ake nufi da dukiya ke bantacciya shine miqdarin zakkar dukiya ce shine miqdarin abinda ake fitarwa yu'khadhu min malin mahsus da ake karba daga ita ma dukiya wanda yake sananna ba kowace dukiya ce ake fitar mata da zakka ba in kana da gidaje in kana da gida da kake zama kana da riguna da kake da su ba za ka fitar musu da zakka ba kaga dukiya ce sai dukiya wanda take karuwa shine wanda kamar yadda zamu gani zinari da azurfa da amfanin gona da raƙuma da shanu da awaki to masu poultry fa kaji ba nasi ai ba a tabbatar da zakka sai da nasi wato al maqdurat abinda duk abinda kai ra'a ta kaddare kiyasi baya shiga cikin din yawan kajin gidan gonarka sai dai fa'ida sai dai kudin da suka fito da suka kawo mata shi ka fitar masa da zakka amma su ba za ka kirga su ka ce to in za ka kirga su nawa ne nisabin su kaji 100 ne ko fa 200 ko 1000 kaga ba za ka iya cewa ga nisabin su ba ba ka da nasi tunda nisabi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo nisabi ba ijtihadin malamai ne ya kawo nisabi ba idan balaga qadran maqsusa kuma dukiyar idan ta kai wani miqdari ke bantacce shine nisabi to al-qadran maqsusa abin da ake nufi da nisabi amwalin maqsusa dukiyar kuma da ake fitar da zakka da su sune da ake ce musu wato al-amwalu zakawiyya dukiyoyin da ake fitar musu da zakka fi zamanin maqsus a zamani wanda yake bantacce shine al-haul idan ya kai cika shekara ga wanda abinda aka sharɗanta masa haul shine zinari da azurfa da amfa da kuma kayayyakin da dabbobi da wato sune raƙuma da shanu da awaki da tumakai su duk sun shiga shekara amma amfanin gona kuwa yawma hasadihi ranar girbi shine zamaninsa yusrafu fi jihatin makhsusa da ake raba shi ga waɗansu jihohi waɗanda suke keɓantattu su ne masarifus zakka inda ake ba da zakka wanda Allah ya ambace su kamar yadda za mu gansu a cikin ƙarshen babu su ne inna masarakatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha zuwa ƙarshen ayar dangi takwas wanda ake ba ma zakka dan ita zakka ba kowa ne zai iya cinta ba ba kowa ne zai iya cinta ba tajibu alal hur ita zakka tana wajaba akan da bata wajaba akan bawa inda shi kansa bawa bai mallaki dukiyarsa ba bai mallaki kansa ba ballantana dukiyarsa shi kansa mamluki ne in kana da bawa duk dukiyar da yake da shi da ita ba za ka fitar mata da zakka ba zai fitar mata da zakka ba amma dukiyarsa dukiyar ubangidansa ne saboda haka shi ubangidansa zai fitar da zakkar amma shi bawa ba zai fitar da zakkar ba Allah kuma zai kama shi akan rashin fitar da zakka ba dan haka sharadin fitar da zakka wannan shurutun da ya kawo shurutul wujubi ne sharadin fitar da zakka mutum ya zamanto mai yanci almuslim kuma ya zamanto musulmi kafiri ba zai fitar da zakka ba bata wajaba a kansa ba kuma amma ya fitar da ita bata inganta ba ko yayi bata inganta ba zakaran kana aw unsa namiji ko mace ba akan maza ne kawai ba hatta mata shi yasa kaga Zainab matar Abdullahi ibn Mas'ud da ta fitar da zakkarta ta zo ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam inna Abdullahi ibn Mas'ud qalil zatil yad wa kathir al iyal Abdullahi dan Mas'ud abinda yake da shi kadan ne ga kuma ga iyali ga iyali na iya bashi zakkata Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaqatu wasila in kika yi haka ta zamanto ba da fitar da zakka ne kina da ladan fitar da zakka da ladan sada zumunci kin sada zumuncin mijinki wato yanzu mace Allah ya ba ta dukiya ta ci gado ta da dukiyoyi masu yawa ta da gidaje yana kuɗa kawo mata kuɗaɗen haya tana da share ta ci gado imma daga wajen iyayenta ko daga wajen aurenta na da ta zo daga baya ta zo ta auri wanda yake shi ba shi da hali in ta tashi fitar da zakka ta fara da wannan mijin nata ta bashi sai ya zamanto double lada ban ji ba zai bata kishi wannan hudu wahayi shaidan ne haka ne fa sai shaidan ya ce mata in kika bashi zai je ya kara aure ni to in ya ce haka shaidan ne zai mata hudu ba kada ta yi haka to amma wannan dalilin da yasa na kawo wannan dan nuna mana cewar hatta mata zakka tana wajaba a kansu kun ga matar Abdullahi ibn Mas'ud ta fitar da zakka ta kawo ma'anta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin ikrarin ta saghiran yaro ne au kabiran ko babba yara ita ma zakka tana wajaba a kansu me yasa bayan shi yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an salat afdi hatta yahtalik yaro har sai ya balaga babu tafiyi akan yaro, amma me yasa aka ce sai zakata wajaba a san fa? Wannan kuma fa bil ijmani, saboda ita zakka haƙƙin dukiya ne. Fa inna zakata haqqul mal, haka annabi sallallahu haka abu sayyidina Abubakar yace zakka haƙƙin dukiya ce. Ita ko dukiya ba ta san babba ba ko yaro, babba zai iya samun dukiya, yaro ma zai iya samun dukiya, ko ba haka ba? Yaro za iya mutuwa a bar masa gado, kuma a rinka ko kuma a rinka masa kasu, ko kuma a bashi kyauta. Zaka iya ba ma ƴaƴan, zaka iya ba ma yaro kyauta, ko ƴaƴanka daga ko ƴaƴanka kace ka rarraba musu kyauta, to wannan dukiyar ta yara ana fitan musu da zakka. Shi yasa sayyidina Umar yake cewa tajiru bi amwalil yatama la ta'kulu hasadaka, ku yi tijara da dukiyoyin marayu da ke hannunku, kada ku bari sadaka zakka ta rinka cinye su. Tunda aka baka dukiyar maraya kake rike da ita, duk shekara ce ka fitar da zakka, to kaga sai ta rinka tawaya, ba ta karuwa. Amma in kuna tijara sai zama tana karuwa, kuma zakka tana rage ta. To amma ba ku ga, ba ku hararo wani abu ba a cikin nan? A'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma naqasat malun min sadaqa, da ka bata cinye dukiya. To me yasa in da ka bata cinye dukiya za a ce la ta'kulu hasadaka? Sayyidina Umar zai ce la ta'kulu hasadaka, kada sadaka ta cinye ta, kada zakka ta cinye ta. Ko ba ku ga kamar akwai tafin saka a cikin manganin guda biyu ba? Babu ko? To bai yi mana bayani ba. Saboda haka nukusanin da aka kore ba wai lallai ya zamanto nukusani na zahiri ba, zai iya zamanto nukusani na baɗi, shine albarka ta dukiyar. Saboda haka ko da ta tawaya a hakikatan wato a hissan, ka gani da kuɗinsu miliyan ɗaya ne, yanzu an waye gari kuɗinsu ya koma rabin miliyan. To amma albarkar tana nan, rabin miliyan ɗin albarkar ta albarkar miliyan ɗaya ɗin ce, ko ma sama da haka. Wannan fuska ce, wannan ɗaya daga cikin fuskoki ɗin ne. Aqilan aw ghaira, mai hankali ko waninsa, mai hankali ko waninsa. Wanin mai hankali shine majnun, wanda ya zamanto ba shi da hankali, mai taɓin hankali. Mai taɓin hankali ko mun san taklifi baya kansa, ba a ce masa ya hajji ba, in ya yi hajji ma yayin da yawa, in ma an tafi da shi hajji don saboda a yi masa gata, yayin da duk ya samu lafiya ya dawo cikin hankalinsa sai ya sake hajji, wannan ba zai sauke masa wajibi ba. To amma zakka, saboda ita zakka haƙƙin dukiya ce, aka ce tana wajaba a kansa. Zakka tunda haƙƙin dukiya ce za ta wajaba a kansa. Saboda haka waɗannan su ne sharuɗan wajabcin zakka, wanda kuma dukkaninsu wanda muka ambata abu ne wato waɗannan wanda muka ambata wato abubuwa ne wanda ke dalilansu mun ambata daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma daga cikin dalilan da ya sa ake nuna cewa yaro ko mahaukaci dole ne a fitar da zakka daga cikin dukiyarsa, hadithin Abdullahi bin Mas'ud, yayin da a hadithin Abdullahi dan Abbas da ya bada kissar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman, wanda wannan hadithin ya nuna wato shika-shikan addinin musulunci a fayyace. Ya tura shi Yaman wajen mutanen Yaman wanda suke ahlul kitab ne, Yahudawa ne, ya ce kira su zuwa ga musulunci. Ya nuna masa matakai da zai biyo don kiransu. Daga ciki ya ce fa'inhum a ya ce idan suka biyayya suka yi sallah, fa'akhbirhum, ka ba su labari, annallaha faraba alaihim sadaqa, Allah ya wajabta musu yin sadaka, tu'khadhu min aghniyaihim, da ake karɓa daga wajen mawadatansu, wa turaddu ala fuqara'ihim, a maida ta ga fakiransu. To sifar gani mawadaci, za a iya sifanta yaro da mawadaci ko ba za a iya sifanta shi ba? Za a iya sifanta mace da mawadaciya ko ba za a iya ba? Mahaukaci za a iya sifanta shi da mawadaci ko ba za a iya ba? Waɗansu sun yi shiru. Za a sifanta shi da duki, akwai masu yin ne. to saboda haka wannan kun ga wannan sune bayanin sharuɗan a sharuɗan zakka wannan sune shadare guda biyu insha Allah da muka yi saboda haka a darasi ne zuwa sai mu yi zakkar kudi shine zakkar az-zahab wal fidda wanda da sune malan ya fara wanda yake kuma sune a abin nan sune jigon kudi sune jigon kudi اللهم صل على kafin mu fara amsa tambayoyi akwai jama'a dai kan ƴan uwa kada a gaji da mu muna neman taimako saboda samun daukan nauyin wannan karatun da ake sa shi da a cikin gidan radio yau wajen kusan wata 8 kenan ya an tsaya saboda wanda yake ya dauki nauyin abin nan bai samu ikon ci gaba da daukan nauyi ba ana tashi a gidan rediyon Kano kuma yana kaiwa wurare da dama don yawanci suna yawan samun tambayoyi daga mutanen Katsina da mutanen da jihohinmu nan makwabta inda abin nan yake zuwa za a ga suna bugowa suna yin tambayoyi to shi yada ilimi yana ɗaya daga cikin hanyoyi da mutum zai samu fa'ida ne ta adda don yayin da mutum ya ji ya aiki da wannan duk aikin da ya yi kana da ladan wanda ya yada wannan ilimi shi yasa malamai sukan ce sadakar da tafi kowace ita ce sadakar da ake yin hidimar ilimi da ita saboda amfaninta baya karewa sai ta kaiwa shi kansa idan ya sanar da wani ladan wancan zai samu shi ladan kuma wanda ya sanar da shi din ko kuma wanda ya sila ya samu wannan ilimin zai samu 200,000 ne ake yi a kowane wata uku suke dauka kwatali wata uku wata nawa nake uku wata uku kowane wata uku sun mana ragi ne ba wai haka ake biya ba amma 200,000 ake bayarwa kuma muna so da mu samu wannan damar kafin azumi tunda da azumi ake tsayarwa tunda yanzu za a samu kamar wata uku ba ƴan kwanaki a samu a dawo da shi saboda yawan tambayoyi da mutane sukan yi cewa sun ji an daina sanya wannan karatu ko me yaushe za a ci gaba don haka wanda Allah maɗaukakin sarki ya fuwace masa da Allah sai ya kawo taimakonsa wajen ladan domin mu ga yadda za a harhaɗa insha Allahu a ci gaba da yadawa domin dai ya zamanto kan cewa mun yi musharaka wajen samun ladan shi yasa na sanar. amma ban da haka ba wai akwai mutum daya biyu uku da za a iya gaya ma da za su iya bayarwa, amma domin mu musharaka wajen ladan shi yasa naga ya kamata mu sanar, saboda kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gina masallaci koda kamar wato shekar tsuntsu ne Allah zai gina masa aljanna. To sai malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar wajen bayanin hadisin nan yace an ce koda shekar tsuntsu ne, an san ba yadda za a yi shekar tsuntsu ta zamanto masallaci, ishara ne ga cewa ko mai kankantar abin da ka bayar wajen wato ya zamanto gudumawa na gina masallaci, to Allah zai gina maka gida a aljanna. Wato ko kudin bulo ɗaya ka bayar ba wai Allah zai baka bulo ne a aljanna ba, gida zai gina maka a aljanna, zai baka ladan ka gina masallaci. To da haka koda juz'i ne ka bayar na wannan komai kankantar sa, zai zamanto ya shiga cikin ladan waɗanda suka yada ilimi fi sabilillah insha Allah. To da haka wanda muka ce wanda duk yake da abin da zai bayar na gudumawa sai ya kawo maliman insha Allah. Wannan yace mutumin da yayi sallar jana'iza da alwala zai iya sallar farilla da ita kwarai, zai iya, domin ita alwala sallar jana'iza sharadi ce ta yin sallar, saboda haka hatta a kaulin malamai da suke yin tafsili wajen niyyar alwala, hatta a bisa kaulin su zaka iya, ka san akwai malamai da suke cewa idan kai alwala dan kai karatun alqur'ani to ba zaka iya sallar da wannan alwalar ba. A wajen malaman da suke ganin cewa taba alqur'ani ko karatun alqur'ani ba sharadi ne sai kana da alwala ba, saboda haka sun ce kai niyyar alwala ba wajiba ba, saboda haka ba za ka yi ibada da ake sharɗin ta yin ta da ibada da alwala wajiba ba, sallah alwala ta dole ta zamanto wajiba. So, amma kuwa abubuwan da yake mutum yayi su ba da alwala wajiba ba, to ba zai yi sallah da alwala wajiba ba wajiba, to ita sallar jana'iza alwalar ta wajiba ce, tunda sallah ce da ba wai mustahabbi ne ka yi ta da alwala ba, wajibi ne ka yi sallar jana'iza da alwala. Saboda haka in kai alwala qaulan wahidan a bisa qaulin dukkan malamai za ka iya yin sallar farilla. Abin da yasa kada kuma mutane su rikice da cewa akwai wata alwalar da in kai ta ba za ka yi sallah ba, na dan ishara ne ga wannan far'in waɗansu malamai ne suke faɗa, amma abinda muke lokacin da muke karatun alwala a nan abinda muka rinjaye shi duk alwalar da mutum yayi zai iya yin sallah da ita, tunda alwala ana yin ta ne domin raf'ul hadath, kai alwala domin ka ɗaukake ma kanka rashin tsarki ka zama tsarki, saboda haka za ka iya yin dukkan wata ibada tare da ita. Kada mu shiga cikin wannan tafsirin da zai zo ya kawo mana rudu. Yace an yi mana ƙarin bayani akan lokacin shuruq bayan sallah, ai mana ƙarin bayani akan lokacin shuruq bayan sallar fajr. A shuruq lokacin da rana take hudowa yake halarta a yi nafila, in rana ta hudo lokacin da hudu take in rana da yayin da rana take hudowa bai halarta a yi sallah ba, har in ta hudo ta gama hudowa duk bai halarta a yi sallah ba, sai ta ɗaukaka ta yi sama sosai ta kai tsawon mashi. Mashi kuwa tsawonsa mita biyu ne, kusan haka ake ƙaddara shi yanzu, da mashi da irin kandiri irin sandan nan da za ka ga hakimai suna riƙewa kandiri, kusan tsawonsa mita biyu ne. To in ya kai daidai wannan gwargwadon, to yawanci za ka ga ana ƙaddara shi da mintuna, ya danganta da yanayin wurin kuma ya danganta da zamanin. Amma dai idan dai lokacin fitowar rana wanda za ka ga ana sawa a kalanda, in ka ƙara minti 15 a kan wannan lokacin, to ya halatta wannan lokacin da za ka iya yin lokacin shuruq ne za ka iya yin sallah. Amma asalin ma'anar shuruq shi ne hudowar rana, to ba a sallah a lokacin sai rana ɗin bayan ta hudo ta ɗaukaka ta yi sama. Sannan kuma a faɗakar da malamai masu yin wa'azi a wannan lokacin da loudspeaker su hana mutanen da suke masallacin karatun alqur'ani da azhar da azkar har da waɗanda suke gidajensu, saboda ƙarar loudspeaker kuma har tsawon minti 40 zuwa 45 kullum. Wannan gaskiya bai dace ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda suke cikin masallaci ɗaukaka murya ga masu yin ibada a cikin masallaci, ballantana wanda yake waje ya zo ya damu masu cikin masallaci ko kuma wanda suke ibadarsu a gida. Ko ma riyani ka sa loudspeaker, mutane ka sa loudspeaker da asuba ana kiran sallah ka ga an so mu sanya wa'azi, kuma abin takaici za ka ji a garuruwan da musulmi suke zaune tare da ba musulmi ba ana aka fi yin wannan irin sigarin jar a lokacin nan sai kaji an je an sanya wa'azi ana cewa to mun ji abin da suke to ya kamata musulmi mi tanadin kaza mi kaza mi kaza su kuma su ce ai ga abin da musulmi suke kuma ba fa abin da suke ba wani tanadin da ake su kuma su je kullun suna cikin tanadi kuma ina aka ji wannan suna zauna a cikin gidajen su da ake fafadan wayannan abu duk wannan duk yana daga cikin wato rashin fikihu a cikin addini shi kansa al'adar saboda bata da asali a cikin addini shi yasa barnar ta tafi gyaran ta duk abin da kaga an yi wanda addini bai yarda da shi ba wanda shari'ar musulunci bata yarda da shi ba hujjoji na shari'a bata yarda da shi ba za ka ga barnar da suke kawowa tafi gyaran ai ba ai shari'a inda akwai gyara shari'a ba za ta hana ba ka'idar shari'a shine ta kawo ta umarni da abin da yake maslaha ne ga baki ɗaya babu barna ko kuma maslahar ta fi barnar yawa amma duk abin da yake da barna ga baki ɗaya babu gyara a ciki to shari'a za ta hana shi duk abin da kuma yake barnar sa tafi gyaran sa yawa shi ma shari'a za ta hana shi abin da ya zamanto barnar sa ta yi daidai da gyaran sa to shine wani lokaci za ka ga shari'a ta ce makruhi ne ko kuma wani lokaci ta ce mustahabbi ne dangane da irin wato duban yanayi da kuma irin shi kansa baya shi kansa fahimtar malamai masu ijtihadi amma duk abin da ka ga wato barnar sa tafi gyaran to ba yadda za ka ga shari'a ta yi umarni da shi kuma wannan abin da ake barnar tafi gyaran haka zalika masu abin nan zanna mun sa a yi magana ga masu sanya masu sanya kafet din alqur'ani masu sai da kafet a cikin masallaci ana yin assalamu alaikum sai ga sun sanya kafet to ina tasbihi da mutane za su yi ina nafila da mutane za su yi da ka kashe kafet din lokacin da ake sallan farilla me yasa baka bar shi ba ka zo ka shiga ciki ka bar kafet din ana sallan farilla ya kashe kafet din lokacin da ake sallan farilla ya san bai dace ba to abin da ya hana shi dacewa lokacin sallar farilla shi ya hana shi dacewa lokacin da ake zikiri da karatun alqur'ani da sallar nafila dan duk ibada ce da mutum yake bukata ya fuskanci Allah a lokacin ko masallatai ba a yi su dan haka ba in kana so ka sayar da abin da kake so ka sayar annabi sallallahu alaihi wasallam an ce laysa bi sahabin fil afwaq baya daukaka murya a cikin kasuwa shine malaman mu lokacin da muke karanta ashfa suke cewa abin da ake nufi ba irin waɗanda idan sun je sun kai abin sayarwa a kasuwa za su rinka kada kararrawa suna ta kwarmato zo ku saya abinda Allah ya alkawarta maka ba zai ketare ka ba so da ka kyautata wajen nema don haka muke abin nan mutane dama sun zo sun kawo kuka kan a yi musu magana kuma mun sanar da su daga hukumar masallacin alfurqan kan cewa su daina sanya kafet din nan in za su sanya kafet su daga cikin harabar masallaci amma ba zai yi wa mutane suna ibada a cikin masallaci wani yana zo yana karatun alqur'ani wani yana kokarin ya samu haduwar zuciya domin addu'ar da yake yi amma hankalinsa kawai yana ta komawa baya saboda abin da yake yana so ya ji abin da ake faɗa bai dace ba to balantana kuma da daddare a cikin gidajen mutane suna cikin gidajen su wanda yake gidan mutum hurumin sa ne in kuma a ce mutum yayi magana a ce a wato baka so ka ji alqur'ani ko baka so ka ji wa'azi to baya so ya ji wa'azi in yana wa'azi cewa ake sai ka zo har sai ka zo kofar gidan mutum kai kai masa wa'azi dole sai ya ji ba inda aka faɗa a cikin shari'a haka to na gaskiya wani yana daga cikin kurakurai da ake mana a cikin al'umma mu wanda yake kuma sau da yawa sai kaga ba a so a yi magana dan idan an yi magana za a ce wai ana yaki da addini ne wani yaki da addini ai su ne suke yaki da addini domin abin ya zo a cikin hadisi Allah madaukakin sarki yana yaban bayinsa da suke soyar da Allah ga bayinsa kuma suke soyar da bayinsa ga Allah wannan kana wannan maimakon ka soyar da Allah ga bayinsa za ka sa su ki Allah ne yanzu an ce idan kuri alqur'anu fastami'u lahu wa anfidu wannan ku ji alqur'ani ku saurari karatun ku yi kawai mutum yana cikin gida ka sanya masa karatun alqur'ani a lokacin ne yana so ya abinda Allah madaukakin sarki ya halatta masa na sauran harkokinsa na rayuwa kuma gashi yana jin karatun alqur'ani ka sanya shi dole ya mugu sanar da ga alqur'ani kenan wannan bai dace ba kuma babu wani asali fa a cikin shari'a da za ka kawo wannan cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan babu wani asali da za ka gani a cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wannan bal akasin wannan za ka samu shine ya zo yana tafiya ya ji waɗansu suna karatun alqur'ani sallah kuma suke suna ɗaukaka muryarsu ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala gha'iba innama tad'una sami'an qariba ku taurara ma kawo kanku ya mutane wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda yake baya nan bane wanda kuke kira me ji ne wanda yake kusa da ku kuma yace musu a wata riwayar hadisi yace kada ku kada ku hadawa kada ku hada ira'a ga kawo kanku wato ma'ana wannan yana karatu mai hukunci sawar karatun sa ina kokarin ji karatun wancan to kaga wannan ya nuna mana asali na cewa shine inkarin wannan abu saka da Allah duk wanda yaga irin wannan yayin inkarin sa ya daga cikin inkarin munkar kuma ya daya daga cikin abin da yake bata addinin musulunci yana bata addinin mu dan haka kuma duk mutane za ka ga wanda suke yin irin wannan wanda suke irin wannan ba wai malami suka ji suka tambaya ba fatawa bace akai musu kawai yana ganin ya dace wato kila in yaje sanya kasai din ma in yi kiran sallah sai ya koma gida ya ta bacci abin sa ya sanya kasai yayi wa'azi a kasuwa to wannan dai ba hujja bane to sauran a gaskiya saboda lokaci ya kure sauran tambayoyi zamu bari sai mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk